Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su, ga kanin labarai.
Maryam, jam'iyya mai mulki ta Afirka ta Kudu ta yanke hukuncin yi wa shugaban kasar Jacob Zuma kiranyi daga matsayinsa na shugaban kasar, ko da shike akwai alamun cewa shugaban ba shi da niyyar ba da haɗin kai ga wannan shiri. A yau ne ake sa ran shari'ar wata yarinya 'yar Falastinu wacce farmakin da ta kaiwa wasu sojojin Isra'ila guda biyu ya watsu ko ina a duniya, sai dai kuma alƙalin kotun sojan da ke sauraren shari'ar ya ba da umarnin a gudanar da shari'a a ɓoye. A halin yanzu kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin cewa ya tattauna da hukumomin Amurka akan yiwuwar Isra'ila ta kwace wasu yankunan Yahudawa.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da wasu 'yan kasuwan Najeriya ke cewa game da matakin da ƙasar Burtaniya ta ɗauka na karɓar kuɗin naira a hada-hadar kasuwancinta da Najeriya. Har ila yau za ku ji ra'ayoyin 'yan Najeriya, ko ku in ce yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan neman hanyar samun kwanciyar hankali a ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Nijar akan yadda ƙungiyoyin manoma da makiyaya ke neman hanyar kawar da tashin hankali. Kamar kowace ranar Talata, yau ma za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jam'iyya mai mulki ta Afirka ta Kudu ta yanke hukuncin yiwa shugaban kasar Jacob Zuma kiranye daga matsayinsa na shugaban kasar, ko da shike akwai alamun cewa shugaban ba shi da niyyar ba da haɗin kai ga wannan shiri. A yau Talata ne sakataren jam'iyyar ta Afirka ta Kudu, wato National Congress ko ANC, Magachule ne ya bayyana haka a taron manema labarai, cewa shugabannin jam'iyyar sun gana da shugaba Zuma kuma sun faɗa masa hukuncin da suka yanke, wanda ya ce yana daga cikin dokokin tsarin mulkin jam'iyyar. Kawo yanzu dai babu wani martani daga Zuma, amma Magachule ya ce yana sa ran shugaban ya mayar da martani zuwa gobe Laraba, ko da shike ya jaddada cewa jam'iyya ba ta da wata yankewa shugaban wani wa'adi ba. Dokar tsarin mulkin ƙasar ba ta wajabtawa Jacob Zuma amincewa da hukuncin jam'iyya ba. Idan ya ƙi amincewa ya sauka, za a gabatar da batun a gaban majalisar dokokin ƙasar, wadda za ta iya tsige shi bisa ƙuri'ar rashin amincewa. Idan haka ya faru, shugaban jam'iyyar ANC Cyril Ramaphosa ka iya kasancewa shugaban ƙasar Afirka ta Kudu. An daɗe ana zargin Zuma da laifukan cin hanci da rashawa, wanda ke da nasaba da faɗuwar tattalin arzikin Afirka ta Kudu tun daga lokacin da ya fara mulki a shekarar 2009. Cikin zarge-zargen da ake masa, masu suka sun ce shugaban ya yi amfani da kuɗin gwamnati dalar Amurka miliyan 20 wajen gyara gidansa da kuma ba wasu attajiran Indiyawa hurumin zaɓar ministocin ƙasar.
A yau ne aka soma shari'ar wata yarinya 'yar Falastinu wacce farmakin da ta kai wa wasu sojojin Isra'ila guda biyu ya bazu ko ina a duniya, sai dai kuma alƙalin kotun sojan da ke sauraron shari'ar ya ba da umarnin a gudanar da shari'ar a ɓoye. Matashiyar mai suna Ahaya Tamimi, wacce a cikin watan jiya yayin da take tsare a kurkuku ta cika shekaru 17 da haihuwa, ta bayyana a gaban kotu cike da annashuwa da nuna shirinta na fuskantar masu zargin nata, kuma kotun ta cika maƙil da 'yan jarida da jami'an diflomasiyyar ƙasashe daban-daban. Bayan lauyoyin da ke gabatar da ƙarar sun kammala karanta zarge-zarge 12 da ake yi mata ne aka ɗage shari'ar zuwa watan gobe. Tun cikin watan Disambar bara ne dai aka kama wannan matashiyar, bayan da aka ga hoton bidiyonta da ke nuna inda take shurin wani sojan Isra'ila yayin da take marin na biyu a gaban gidanta da ke yammacin kogin Jordan.
A halin yanzu kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa jiya Litinin cewa ya tattauna da hukumomin Amurka akan yiwuwar Isra'ila ta kwace wasu yankunan Yahudawa dake bangaren yammacin kogin Jordan, amma a wani abin da ba a gani ba, ba sa ba gani ba, Amurka ta ce maganar tashi ba gaskiya bace, wanda yasa har ga aka ga kasashen guda biyu a rana suna sabawa juna. Yankunan da ake zance akan su dai suna cikin wani yanki ne da Falastinawa ke rike da shi, wanda suke son ya zama kasar su idan sun samu yancin kai, amma kuma wanda Isra'ila ta mamaye a lokacin yakin da ta yi da kasashen Larabawa, wanda ake kira yakin kwanaki 6 a shekarar 1967. Akan haka ne wani jami'in fadar shugaban Amurka ta White House, Josh Raphael, ya musanta kalamin na Netanyahu, inda ya ce ƙarya ne ba wanda ya tattauna wannan zance da gwamnatin Amurka.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan hafsoshin sojan ƙasar Afghanistan da ƙasashen da ke makwabtaka da ita haɗe da Amurka da NATO sun yi taro yau Talata a birnin Kabul don tattauna hanyoyin yaƙi da masu safaran miyagun ababen sha masu sa maye da kuma ƙungiyoyin ta'addanci. Kakakin ma'aikatar tsaro na Afghanistan, Daulat Waziri, ya ce babban manufar kiran taron ita ce don a san yadda za a tunkari abubuwan da ke haifar da ƙalubalen ga sha'anin tsaron ƙasashen da abin ya shafa. Shi ma babban hafsan hafsoshin sojan Pakistan, Janar Kamar Javed Bajwa, ya halarci taron, inda kuma wakilan Amurka da na Afghanistan suka yi mashi taron dangi, suna zarginsa da cewa ƙasar shi na ba da mafaka ga mayakan Taliban. Zargin da ya musanta, inda ya ce rundunar sojan Pakistan ta jima tana farauta irin waɗannan mayakan.
An yankewa matar da ƙawancenta da tsohuwar shugabar ƙasar Koriya ta Kudu Park Geun-hye da ƙawancenta ya haifar badaƙalar cin hanci da rashawa da ta yi sanadiyar faɗuwarta daga mulki, hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan kaso. A yau Talata ne aka yankewa Choi Soon-sil hukunci a wata kotu da ke Seoul akan cin hanci da rashawa da amfani da iko da ya wuce kima da katsalandan ga harkokin gwamnati. Kotun kuma ta saka mata tara mai tsanani a ta kusan kudin dalar Amurka miliyan 17, ba laifin amfani da iko kadai ba. An kuma zargi matar da mai shekaru 62 da haihuwa da laifin zama wata mai yawan tasiri akan tsohuwar shugabar, wadda har ta zama kamar wadda take bautawa, duk da cewa ba ta da wani mukami na musamman a gwamnati, amma ta yi amfani da alakar da take da tsakaninta da tsohuwar shugabar wajen tilastawa manyan kamfuna ba da gudunmuwar kuɗi sama da dalar Amurka miliyan 68 ga wata ƙungiya mai zaman kanta da take jagoranta.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwanan nan ne gwamnatin Birtaniya ta ce za ta fara karɓar takardar kuɗin naira wajen kasuwanci tsakaninta da Najeriya, matakin da 'yan kasuwar Najeriya suka yaba da shi. Sai dai masana tattalin arziki sun ce har yanzu fa da sauran rana a kaba. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya jibta bakin wasu 'yan kasuwar a wannan rahoton da ya aiko mana daga birnin Lagos.
Wannan mataki da hukumomin kuɗi a Birtaniya suka ɗauka dai ya faranta wa 'yan kasuwar Najeriya rai, inda suke ganin matakin zai taimaka musu wajen kaucewa tsadar musayar kuɗaɗen ƙasashen ƙetare, musamman ma dai takardar kuɗin pound da kuma dala, da har yanzu suke ci gaba da yiwa takardar kuɗin naira fintinkau a hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen ƙetare. Duk wannan mataki da ƙasar Birtaniya ta ɗauka zai taimaka wajen samarwa takardar kuɗin naira daraja kenan a kasuwar kuɗaɗen duniya. Tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad, wani masanin tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci.
Amincewar da ƙasar Ingila ta yi cewa ta ƙara naira, watan kuɗin Najeriya, cikin kuɗaɗen ƙasashen waje za ta riga karɓa kai tsaye a wurin cinikayya. To wannan zai taimaka ma darajar naira da kuma tattalin arzikin ƙasa, don musamman cinikayyan ya shafi wato Najeriya ne, kayan Najeriya ake buƙata. Kaga idan kayan Najeriya ake buƙata fiye da wanda take buƙata, to kaga darajar kuɗin na ƙasan watan naira zai ƙaru. Amma idan Najeriya ne kawai za ta riƙa soho kaya kawai, to wannan bai da wani bambanci, saboda za a ƙesa darajar naira ne daidai da kuɗaɗe na ƙasashen waje ko kuma kudin kasan Ingila.
Masara tattalin arziki dai na ganin gwamnatin Burtaniya ta dauki wannan mataki ne a kokarin da take na ƙara samu wa kanta abokanan hada-hadar kasuwanci sakamakon shirye-shiryen ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Kungiyar da kuma dama duk wani memba da ke cikin ta dole ya bi ka'idojin da ta shimfiɗa. To koya ƴan kasuwan Najeriya da ke hada-hada zuwa ƙasar Burtaniya suka ga wannan mataki? Tambayar kenan da Newa Alhaji Muhammad Mai Shadda, wani dan kasuwa da ke hada-hadar siyo shadda daga ƙasar Burtaniya.
Mun ce alhamdulillah, abu yayi kyau saboda ko ba komai dai harkar kasuwanci zamu ƙara jin daɗi. Mun san muka je Ingila zamu tafi direct kawai da kuɗin mu. Mu ya mana daidai zamu ce gwamma da akai.
To ko ina alfanun wannan matsayi tsakanin Najeriya da kuma ƙasar Burtaniya? Har ila yau ga Dr. Muhammad.
Za a iya zai zama gobaran titi amma kuma ba a duka ba, musamman idan Najeriya yanzu tana iya fitar da wasu kayi. Saboda in ka lura kullum muna faɗa cewa tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya dogara ne a man fetur. To amma yanzu ana ganin wannan gwamnatin ta yi kokarin haɓaka wasu sassuka kamar na noma da ma'adinai. To idan waɗannan abubuwan har sun ci gaba da za a iya fitar da su ƙasan waje, kuma ƙasan Ingila na buƙatar su daga Najeriya, to kaga wannan za a ce ficewanta daga wannan tarayya na EU din ya taimaka ma tattalin arzikin Najeriya da kuma darajar kuɗinta. Amma kuma idan har yanzu man ne kawai ƙasan ta dogara da shi, kuma cinikayya tsakanin Najeriya da Ingila kawai ya dogara ne akan bangare guda, wato Najeriya kawai ke shigo da kaya, kaga wannan koda cewa an anshi neran kaga sai an sake canza neran ya koma a kudin ƙasar waje, saboda haka darajar ta ba zai wani sauya ba sosai kamar yanda ake tunani, ko kuma kamar yanda dan Ingila tana sayan kaya ne daga Najeriya.
Yanzu dai bisa wannan mataki da ƙasar Burtaniya ta dauka, Najeriya ta bi sauran kasashe irin su India da ƙasar Ingila ke hada-hadar kasuwanci da su, alamarin da kuma zai taimaka wajen bunƙasa kasuwanci tsakanin kasashen Commonwealth baki daya. Babin ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida baban gida Jibrin. Bayan yawan tashe-tashen hankali da aka fuskanta a wurare daban-daban da suka janyo hasarar rayuka da dukiyoyin jama'a a Najeriya, 'yan ƙasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan hanyoyin da za a samu wanzuwar zaman lafiya. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na da ƙarin bayani.
Sassa da dama a Najeriya sun fada bala'in tashi-tashen hankali da suka hada da na bambancin addini, kabilanci, sabani tsakanin makiyaya da manoma, yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa, fashi da makami da dai sauran bala'o'in da suka janyo asarar rayuka masu dimbin yawa a kasar. A cewar wasu da nazanta da su don ba da shawarwari kan samun maslaha kan matsalolin da suka addabi Najeriya, za su ci gaba da huduba da fadakarwa kan muhimmancin zaman lafiya. Alhaji Abubakar Sadiq, wanda aka fi sani da Sadiq Plaza, yace kaucewa daukar doka a hannu maimakon sasantawa zai taimaka kwarai.
Duk lokacin da abu ya zo ya taso, kada su yadda da jita-jita mutum ya dauki doka a hannun shi. Yana da kyau a koma, muna da sarakuna, muna da shugabanni, muna da shugabannin addinai, koma wajen su ayi musu bayani, in Allah ya yarda idan aka sauna tare da su za a samu maslaha. A gaskiya magana kashe juna, kullum ina da faɗa da zina ga maka, babu addinin da ya yadda wani ya kashe wani, kuma babu wata doka a duniya, a duk duniya, da ta yadda wani ya kashe wani akan wani abu. Saboda haka duk lokacin da abu ya tashi, kar mutum daga ya maka abu kace zaka dauki makami ka kashe shi, wannan ba alkhairi bane.
Shi ma Arin Itsen Izan daga karamar hukumar Jos ta Gabas yace fahimtar juna musamman tsakanin makiyaya da manoma zai samar da zaman lafiya.
Sakona game da zaman lafiya da manoma da makiya shine mu fahimci juna. Rashin hankuri ne idan makiya ya zo domin ba su iya zama wuri daya, amma ka zo garin wani to ka bi dokan da garin ya fada, dan zaka shiga gonar mutum ba ka tambaya zai baka. Kamar ni ina yi noma ba zan ci kara ba, kowa in ya tambaya za a bashi ya ci abinda gari ya ce kar ya kan, in ya ketare ba damuwan da za a samu.
Dr. Isa Abdullahi na sashen nazarin tattalin arziki da cigaba a Jami'ar Tarayya da ke Kashiri jihar Gombe yace daukacin jama'a na da gudunmawar da za su bayar wajen tabbatar da zaman lafiya.
Mu dada lura da cewa mu dinnan in muka tallafa wa gwamnati ta wajen samar da ilimi mai kyau da kuma rashin yarda da tarzoman nan da kuma shigo da makami da goyen bayan mutanen da za su tada rikici ba a waje mu koye su da sunan cewa ƴan uwan mu ne ko dangin mu, to in muka yi karan tsaye wa'annan abubuwa, to gaskiya wa'annan rikice-rikice za su ci gaba da tafiya. Dan kuma muka yi kokarin a gyara to in Allah yadda Allah zai taimake mu a ciki zamu samu gyara kuma zamu samu alƙibla akan abubuwan da muke yi.
Shi ko Melvin Eje shugaban wata kungiya dake wanzar da zaman lafiya Global Peace yace jama'a su fahimci cewa
dukkan mu yayin adam ne wurin Allah muka fito kuma zamu fito kuma wurin Allah Allah ya so ba wani amfani aje ana wani hayaniya.
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda kungiyoyin manoma da na makiyaya suka fara nazarin hanyoyin da za su bullo wa mamayar da filayen noma da kiwo ke fuskanta daga jama'a don gine-gine. Duk kuwa da cewa kasar ta tanadi dokokin kare filayen ayyukan ci gaban karkara. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Munabarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bunƙasar birane da ta zama ruwan dare a 'yan shekarun nan na kan gaban matsalolin da ke ƙoƙarin raba manoma da makiyaya da filayensu a kusan dukkan yankunan ƙasar Nijar. Dalili kenan da ƙungiyoyin mazauna karkara da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar suka shirya wani taro domin duba halin da ake ciki a wannan fanni ta yadda za a ɗauki wasu sabbin matakai, in ji shugaban ƙungiyar Platform Paysan mai kare haƙƙin jama'ar karkara Jibo Banya.
Mu ƙungiyoyi har da gwamnati ma ka gani Prime Minister ya haɗe shi yake ba takardu ne ba mu da ba. Amma waɗanda za su kula da takardu su ne ba su kai ga yi aiki. Kila wani babban deputy ne ko wani minista ne ko wani mai kuɗi ne su ne suna hana mu ruwa gudu. Kenan mu abinda muke fata ga wannan taro ya kamata mu hita da takardu waɗanda mu duka mun yarda da su kuma ansa waɗanda za su bi takardun nan sau da ƙafa.
Prime Minister Niger Birjira Fini ne ya jagoranci bikin buɗe wannan taro da ke samun halartar wasu sarakunan gargajiya da 'yan majalisar dokoki. Saboda haka shugabannin manoma da makiyaya suka yi amfani da wannan dama don gabatar da wasu misalai na mamayar filaye da jama'ar karkara ke fuskanta a yanzu haka.
Nan cikin ƙasar Doso wani wuri da anka keɓe ma kiwo wuri nan ya ne aka ce mishi. Wannan wuri Union European ya sa dukiya ciki, Cooperation Italian ya sa dukiya ciki, gwamnatin Niger ma ya sa dukiya ciki. Waɗansu manoma sun je sun ke wannan wuri nasu ne. An ka zo an ka yi shari'a Loga. Loga ya ba su gaskiya. Yanzu Doso ne ya tadda wata zanke don wani hannu ya shiga ƙasa. Kenan wannan matsala ne. Matsala na biyu yanzu ka duba Yamma ga Nyame. An sa dukiya da yawa wurin na a kiyaye shi don kai ya zo ya bata isa don wani ƙasa wani ƙazamta duka daga can yake taso ya zo ya shiga isa. Yanzu an ba waɗansu su yi kare kare in hanya duka da ka ɗauka za ka hita Nyame kana iske an saida.
Yunkurin ba wata ƙasar yankin Asiya hayar wani makeken filin da ke kewayen tafkin Chadi ta ɓangaren ƙasar Nijar da hukumomi suka bayyana a 2016 na cikin matsalolin da waɗannan ƙungiyoyi ke fatan magancewa a ƙarshen wannan haɗuwa ta kwanaki hudu.
Ba ya a zo rana guda a zo ake za a ba mutum ƙasa shekara 99 yana aiki. To 99 mu muna ina jikokin mu suna ina yaran mu suna ina shanun mu suna ina me za a yi da shi. Shine na gaya ma Prime Minister nin ke yayi kai mai shugaban ƙasa muna fata gwamnati ya ƙara duba wannan zanke ne wanda zai kawo muna kikas.
Hukumar samar da wadatar abinci ta duniya wato FAO da kungiyar tarayyar Turai na goyon bayan wannan gwagwarmaya ta kungiyoyin kare haƙƙin mazauna karkara. Dalili kenan da suka aiko da wakilai a wannan taro da ke samun bakuncin tawagogin ƙasashen Senegal, Burkina Faso, Mali da Benin, waɗanda aka ce sun zo ne su ɗauki misali daga takwarorinsu na Nijar a fannin dokokin kare filayen noma da kiwo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Idan masu sauraro na biye da mu a shirinmu da ya gabata, mun duba batun noman doya a Najeriya. Biyo bayan kaddamar da wani gagarumin shiri na fitar da doya zuwa kasashen waje irin su Amurka da kasashen Turai. Amma kun da ya gabata wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta ziyarci kasuwar doya a garin Agirogu dake jihar Nasarawa, inda ta tattauna da wasu manoman doyar kuma masu sayar da doyar a kasuwar domin jin ra'ayoyinsu kan wannan sabon shiri na fitar da doya zuwa kasashen waje, wanda har muka yi alƙawarin kawo ƙarshen tattaunawar.
Alhaji Tale Adamu Asiri, dama ni dan siyasa ne, amma ina hada siyasa da noma.
To tunda dai yanzu ka shiga harkar noma ga dangadan, ta yaya harkar take kuma kuna samun taki?
Eh to akan gaskiya wannan taki dai bai zo gunmu ba tukuna. Amma musamman shekaran da ya wuce gwamnatin tarayya ta kayyada kudin taki, ta sa rangumi a taki wanda sun ce za su taimaka wa manoma. Wadansu sun samu, wadansu ba su samu ba. Kasancewar rayuwa haka yake. Dole abin da ake raba wani zai samu wani ba zai samu ba. Amma gwamnatin tarayya ta yi iyakacin kokarin ta wannan lokacin a gaskiya.
Ya batun shirin gwamnatin tarayya na fidda doya kasar waje?
Kai alhamdulillah. Wallahi cin gaba ba karamin cin gaba muka samu a wannan wurin ba. Abinda muke sayar a gida, muna sayar a gida, daga gida zuwa gida, yanzu an ce kayan namu za ka koma da sayar da shi a waje. Wallahi alhamdulillah. Mai girma shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari bai taba muna abin da ya yi muna mu manoma. Wannan abun ya yi muna kyau, ya yi muna kyau. Duk manomi ina yi ma shugaban kasa addu'a, wannan abubuwan da ya yi Allah ya kara mishi kwarin gwiwa. Mu muna goyon baya da wannan abun, mun karbe wannan abun, hannu mu bi, cin gaba ne a gare mu. Cin gaba ne duk manomin da yake kasana yana munna da wannan abun.
Saboda ba ka ganin kamar idan aka ce za a fitar da shi waje abun zai tsada, yanda talaka ba za su iya samu.
Ai barin gaya miki, wato doyan da muke noma a kasan nan, akwai lokacin ma za ka nemi wani saya nan gari a kasan nan, baka samu mai saya ba. To ko ma za zo a saya ba zai yi tsada ya wuce yanda mu talaka za mu saya ba. Shi yasa wannan abun na ce cin gaba ne, noman kuma zai karu. Noman in ka shiga kowane shago nan ka shiga nan garin za ka samu wani shago, in ka shiga shago na nake da can za ka samu doya ya yi kusan 50,000. Wani ma lokaci kana neman mai saya ma ba samu mai saya ba. To tun da aka ce za a fitar da shi a waje, za ka gani cin gaba na gare mu. To noman ma za a kara haɓaka noman ya fi yanda yake da. So muna farin ciki da wannan cin gaban da shugaban kasa ya kawo mana. Dukka kowa farin ciki yake yi.
Kana ganin za ku iya noma abin da za a ci a Najeriya har a fitar kasashen waje?
Na ga maka ko lokacin da muke tara duwan mu neman mai saya ma ba mu samu mai saya. To in aka ce za a fitar da shi a waje, kaga za mu samu cin gaba kenan. Muna farin ciki da wannan. Za mu kara bunƙasa aikin noma fidayen da yake da.
To baka ganin matsalolin tsaro su ma suna taimakawa wajen gurguntar?
Yawwa, wannan babban abin da yake damu manoma kenan. A tsakanin makiya da kuma manoma, dan Allah dan Annabi, gwamnatin tarayya ta shiga wannan wurin, ta shiga da lalle ta gani ta magance wannan wurin. Wannan wuri yana da damuwa gunmu. Ainihin zun manoman zun gaba da sun rikita, duk sun zo gari saboda abubuwan da yake faro a daji. Kuma manoman da suke daji, in aka zo aka tsorata su da maganar tashin hankali, dole mutum ya gudu. Yanzu haka an samu barazana gun aikin noma saboda barazanan tsaro. Shi yasa muna roke gwamnati na tarayya ta taimaka ta gani an samu zaman lafiya, an samu daidaito tsakanin makiya da kuma manoma. A gani cewa an samu zaman lafiya, wannan zai taimaka ma manoma kwarai da gaske.
Malame, sunanka?
Sunana Alhaji TV. Ina kasuwan doya a Geragun.
Gashi dai naga kuna harkar saye da sayarwa, ba batun kabilanci a tsakanin ku. Yaya harkar taku take tafiya?
To harkan mu yana tafiya daidai. Sai dai damuwan daji na shine ya damu mu. Damuwan da muna ciki kenan. Ma harkan kasuwa muna yi daidai ne. Amma cikin gari yan kasuwa akwai zaman lafiya. Amma inda sun yi damuwa daji doya sun ya zuwa taro nan ba kyau ba. Damuwa kenan.
Yanzu akwai doya da yawa a ƙasar kenan.
Wallahi akwai doya ba mai saya ba.
Kaman ya kai kaman trailer nawa?
Zai kai 50. Ka bi wanda shago ka gani, akwai doya wanda zai fi trailer 50 ma.
To me ya janyo haka?
To damuwa wanda ana yi daji na shine masunsiya sun ji tsoro zuwawa. Kuwa masu yan kasuwa sun ji damuwa, ga tsari ke kai a daji ba iya fita da shi ba. Amma wanda sun fita da shi ma ya yi yawa ba masunsiya.
Jama'a na tsoron zuwa kenan?
Suna tsoro zuwa Nasarawa ma, ba Benuwe ba ma, Nasarawa ma sun kasuwa suna tsoro.
To me kake ganin ya kamata gwamnati ta yi?
To shawara na Benue itura itura sojoji ko ya mu ba su je su tere su su bar magana wannan sai mu yi kasuwa su masu daji ma su ji dadi su zo na wuri dan mamu kenan.
Tattaunawa Zainab Babaji kenan da wasu manoman doya a garin Agaragu a jihar Nasarawa. A nan muke ka ƙarshen shirin namu na wannan makon, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
A gaida Sarfila Hashim Gumel, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙon farko ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas muna goyon baya 100% na a rushe matakin ƙananan hukumomi a Najeriya, domin ko shakka babu ƙananan hukumomi sun taka rawa wajen yi wa al'umma ƙwalelan hana su kurɓar roman demokradiyya, domin ba su da wani amfani a wannan lokaci da al'umma ke ciki. Don haka muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya amince da wannan ƙuduri na ruguza ƙananan hukumomi. Sako daga Abubakar Kawu Girgir daga jihar Yobe. Sai kuma sako na gaba ya ce, Allah ya sa ganawar da Sarki Muhammad Sanusi da Lamiɗa Muhammad Barkindo suka yi da makiyaya ya kawo ƙarshen wannan tashin-tashinar. Sakon Sani Muhammad Cindo. Sako na gaba ya ce, yau take ranar rediyo ta duniya, da wannan muke wa dukkan 'yan jaridun duniya da ma masu sauraro fatan alkhairi. Allah ya ci gaba da kare 'yan jaridu ko ina suke. Amin summa amin. Sako daga Alhaji Haruna Tarmasuwa. Sai kuma sako na gaba ya ce, tabbas yau ce ranar rediyo ta duniya. Ba zan taɓa mantawa da rediyo ba. Duba da tasirin da take da shi a gare ni, musamman wajen faɗakar da ni halin da duniya ke ciki, da kuma sada ni da al'umma na ɓangare daban-daban na duniya. Sako daga Lawan Sani na Kawu Daura.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To Maryam, jam'iyya mai mulki ta Afirka ta Kudu ta yanke hukuncin yi wa shugaban kasar Jacob Zuma kiranye daga matsayinsa na shugaban kasar, da shike akwai alamun cewa shugaban ba shi da niyyar bada haɗin kai ga wannan shirin. A yau Talata ne sakataren jam'iyyar ta African National Congress ko ANC Mr. Magashule ya bayyana haka a taron manema labarai, cewa shugabannin jam'iyyar sun gana da shugaba Zuma kuma sun faɗa masa hukuncin da suka yanke, wanda ya ce yana daga cikin dokokin tsarin mulkin ita jam'iyyar tasu. A yau ne aka soma shari'ar wata yarinya 'yar Falastinu wacce ta kai farmaki, wanda wacce farmakin da ta kai wa sojojin Isra'ila guda biyu ya watsu a ko'ina a duniya. Sai dai kuma alƙalin kotun sojan da ke sauraron shari'ar ya bada umarnin gudanar da shari'ar a ɓoye. Halin yanzu kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin cewa ya tattauna da hukumomin Amurka akan yiwa Isra'ila yiwuwar Isra'ila ta kwace wasu yankunan Yahudawa da ke ɓangaren yammacin kogin Jordan. Amma a wani abin da ba a saba gani ba, Amurka ta ce maganar tashi ba gaskiya ba ce, wanda ya sa har aka ga ƙasashen biyu a rana suna saɓawa juna.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyan mu Mr. Vasco, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.